sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na daren yau Juma'a, 3 ga watan Maris ta shekara ta 2023. Idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa yayin da kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewa babu haramci akan amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira har zuwa ƙarshen wannan shekarar, kowane mataki gwamnatin tarayya za ta ɗauka.
Matsayin da muke halin yanzu matsayi ne na bin bahasin hukuncin domin yake hukunci akan mataki na gaba da kancanta ta ɗauka.
Kalaman shugaba Macron na kasar Faransa a wurin wani taro a Gabon ya janyo cece-kuce a tsakanin al'ummar kasashe mulkin Faransa. Kome suke faɗi?
Domin Faransa ta tashi tsaye don kare kasashe ga wasu China, ga wasu Russia, ga wasu Turkey, ga wasu India suna kawo hari a Afirka, musamman a kasashen da Faransa ta yi reno.
Muna kuma tafa da labarin wasanni daga kasar Kamaru. Za kuma mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555. To amma kafin mu kai ga yin wannan, ga Mahmud da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana bin bahasin hukuncin da kotun koli ta yanke wanda ya bada umarnin a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun naira har zuwa ƙarshen shekarar nan. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi da ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayya Abubakar Malami, ya ce nan ba da jimawa ba za su bayyana matsayinsu kan hukuncin. Da safiyar yau Juma'a, kotun kolin kasar ta Najeriya ta yanke hukuncin cewa za a ci gaba da amfani da tsoffin takardun kudaden naira a kasar har zuwa 31 ga watan Disambar bana. Alƙalan kotun bakwai ne suka amince da wannan matsaya, inda suka ce gwamnati bata ba da isasshen lokacin da za a kammala mai da tsoffin kudaden ba. Jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara haɗe da wasu jihohi 12 ne suka shigar da gwamnatin tarayya da babban bankin Najeriya na CBN ƙara. Bankin na CBN ya ayyana ranar 10 ga watan Fabrairu a matsayin ranar ƙarshe da za a daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira na 200,500. Da farko, shirin daina amfani da tsoffin kuɗaɗen zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan Janairun bana, amma aka ɗage zuwa 10 ga watan Fabrairu bayan ƙorafe-ƙorafe da jama'a suka yi ta yi. Muna ɗauke da ƙarin bayani idan aka biyo mu a cikin shirin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa takwarorinsa na India, Japan da Australia cewa ba za a zira ido ana kallon Rasha tana cin karanta ba babbaka ba a Ukraine. Mambobin ƙungiyar ƙasashen 'yan hudu da suka haɗa har da Amurkar sun gana ne a gefen taron ƙasashe 20 mafiya ta ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 da ke gudana a New Delhi, inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makaman nukiliya ba. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce kamfanonin kera makamai na Rasha na ci gaba da baje kolin makaman nukiliya a kasuwannin baje koli na duniya. Jama'a a Girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a tarihin kasar, wanda ya sanadin mutuwar mutum akalla 57. Hakan na faruwa ne yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman mutanen da hadarin ya ritsa da su a yau Juma'a. A yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar na Athens da wasu biranen ƙasar. Kazalika, ƙungiyoyin ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin ƙasa. Wani kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa a ranar da haɗarin ya auku ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin. 'Yan sandan Girka a ranar Laraba sun ce ma'aikacin zai fuskanci tuhuma kan yin sakaci da aiki. A ranar Talata, haɗarin ya faru a yankin birnin Tempe mai tazarar kilomita 380 da Athens, babban birnin ƙasar ta Girka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a Tunisia suke kama 'yan adawa, da wasu rahotanni da ke nuni da cewa kamar na da nasaba da tuntuɓar da wasu 'yan adawan ƙasar suka yi wa jami'an diflomasiyyar Amurka a Tunis. 'Yan adawan sun yi shelar a fito zanga-zanga ranar Asabar, amma gwamnan Tunis, babban birnin ƙasar, ya ce ba zai ba da dama a yi gangamin ba, yana mai zargin yan adawan da yi wa jami'an tsaro zagon ƙasa. Yan adawa haɗakar ƙungiyar da ake kira National Salvation Front sun ce an kama akalla mambobinsu 12 kan zarge-zargen da ake dake da nasaba da siyasa. Wannan kame da hukumomin na Tunis ke yi wa yan adawan na bangaren shugaba Kais Saied shine mafi girma da aka gani tun bayan wanda aka yi a shekarar 2021. Wata kotu a Cambodia ta samu madugun yan adawan Cambodian wato Kem Soka da laifin cin amanar ƙasa, inda ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 27. Kotun ta ce an samu Soka da laifin haɗa kai da ƙasashen waje a wani yunkurin kifar da gwamnatin Prime Minister Hun Sen, zargin da Soka ya sha musantawa. Jakadan Amurka a Cambodia W. Patrick Murphy ya cicciki wannan hukunci da kotun ta yanke wa Soka. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch a nata ɓangaren ta kwatanta shari'ar ta Soka a matsayin abin takaici da ba za a lamunta ba.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin, kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin watsi da wato kudurin sabon wato sabon tsarin janye takardar naira 200,500 tare da cewar gwamnatin tarayya ta maido da dukkan takardun naira domin su yi amfani har ranar 31 ga watan Disamba. Dr. Musa Adamu Aliyu, babban lauya a jihar Jigawa wanda ya kasance cikin lauyoyin da suka gabatar da karar, ya yi wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Abin da kudin kwallo ce shi ne dukkan wannan kuduri da aka yi gaba ɗayan sa ba ta ce ne. Na ɗaya ce na sanatar biyu ta ce tsofin naira 200,500 za su ci gaba a dalilin kuɗi har zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2024. Sannan kuma gwamnatin tarayya ba ta da dama ta ƙayyade wa mutane yin kuɗin da su cira a banki. Kotun koli ta ce wannan ba daidai ba ne, ya saba ma doka. In dai mutum na da kuɗi a banki ko nawa yake so ya cira, to wajibi ne a yi da wannan. Zuwa takaice duka abin da muka nema tare da sauran jihohi gaba ɗaya kotun ta yarda shi cewa duka wannan abin da aka yi ba daidai ba ne.
To amma ya saba wannan umurni na kotu kusan sau biyu, wane tabbaci kuke da cewa yanzu zai mu wannan hukuncin biyayya?
To mu muna ganin cewa shugaban ƙasa mutum ne wanda yake ya yarda da doka da oda, kuma yana faɗa. Kuma na yi imani watakila aka fi aka samu, kuma na tabbata wanda suke bashi shawara yanzu za su gaya masa cewa in kotun koli ta yanke hukunci, to ba wani zai iya ja da wannan hukuncin, dole ne a biya garshi. Domin kamar yadda kotun koli ta faɗa cewa wannan ya nuna cewa tsarin mulkinmu yana da matsala kenan, in dai shugaban ƙasa bai bi tsarin mulki ba.
To amma a zahiri ya yi saba umarnin kotun koli sau biyu, ba a yi mashi komai ba. Yanzu in ya sake saba ya ƙi, me za ku yi mashi?
Ba na tsammanin shugaban ƙasa zai ki bin wannan umarni, tunda umarni ne na ƙarshe wanda yake wajibi ne a bishi. Kuma su kansu bankuna, duk bankin da ya karɓi wannan kuɗin, mai kuɗi yana da dama ya kai shi ƙara kotu ya karɓi dami biya a bashi damages kuma.
Dr. Musa Adamu Aliyu kenan, babban lauyan gwamnatin jihar Jigawa, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓe ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya Abubakar Malami akan matsayin da gwamnatin za ta dauka dangane da wannan hukuncin da kotun koli ta Najeriya ta yanke, inda yake cewa
matsayin da muke halin yanzu matsayi ne na bin bahasin hukuncin domin yanke hukunci akan mataki na gaba da kacancen ta dauka.
To amma ganin cewa ita wannan ita ce kotun koli, daga gurin ta ba wani gurin zuwa, kuma akwai wani abu da za ku yi murmukan ku yi biyayya ko kuma ku saba mata?
Kamar yadda ka sani ita kotu kowace iri ce, ita kotun koli ko kasa gare ta, akwai damammaki daban wanda doka akan tsari na gudanarwa ta wasu shari'a ya ba abokin jayayya. To saboda haka ba ka yanke hukuncin cewa an kai makura, amma dai ala kullu hali muna bin bahasin hukuncin, kuma za mu sanar da matsayinmu ba da dadewa ba.
Kwanan ba da suka ba da hukunci kusan irin wannan, an ga shugaba Buhari bai yi biyayya ga wannan hukuncin ba. Wasu ya ganin cewa ya yi wa kundin tsarin mulki ko dokokin Najeriya karen tsaye. Wannan ba ka ganin ba abu ne na kwarai a matsayin shi na mai bin doka da oda, kotun koli na ba da umarni ba ya bi ba?
Bayan hukunci ne na wasu jama'a, ba tsayayyen matsaya ba ke na tsari na shari'a. Kamar da na yi ma bayani, idan kotun ta ɗauki umarni na ba da oda, dama akan tsari na rule of law, damammakin da wanda aka yi umarnin don shi suna da yawa, da gaskiyar damar da yake da haddata kalubalantar abin da aka yi. Babu wani karan tsaye da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ma hukuncin kotun koli, kuma ba al'ada wannan gwamnati ba ta karbi shugabancin sa.
Ga wani dan Najeriya yana tsokaci akan wannan hukuncin da yayi wa kusan kone dan Najeriya dadi.
Sunana Baba Yusuf, ina matukar farin ciki da wannan hukunci da babban kotun koli na Najeriya ta zartar akan wannan doka ta kunci da gwamnatin tarayya ta zartar ta sa mutane a cikin halin haula'i satuttuka da watanni biyu da suka wuce rayuwa ta shiga cikin kunci.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma bari mu leka kasar Niger, inda shugaba Emmanuel Macron na kasar Faransa da ke rangadi a wasu kasashen yankin tsakiyar Afirka ya yi ikirarin cewa zamanin siyasar hulɗar uwar ɗaki da 'yan koranta a tsakanin Faransa da kasashen Afirka ya wuce, sai dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na kallon abin tamkar wata dabara ta neman wuri a daidai lokacin da manyan kasashen duniya ke rige-rigen kulla hulɗa da nahiyar Afirka. Daga yammai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sulemuni Barma ya haɗa mana.
A yayin taron kare gandun dashi da rukukin itace One Forest Summit wanda kasar Gabon ta shirya da haɗin gwiwar Faransa da ke samun halartar shugabannin kasashen yankin Afirka ta tsakiya a jiya Alhamis, shugaba Macron ya bayyana cewa zamanin hulɗar nan ta France Afrique, wato zamanin hulɗar uwar ɗaki da 'yan koranta, ya wuce. Waɗannan kalamai wata dabara ce da ake ganin shugaban na Faransa ya bullo da ita da nufin mai da mani ga masu zargin kasar da ci gaba da yi wa kasashen Afirka mulkin mallaka a wayayance. Saboda haka ba abin da zai canza, in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abbas Mumuni.
Wancan shekarun baya da an ka zaɓe shi 2017 ya zo Burkina Faso, wannan zancen irin wanda ya yi shekaran jiya kasashen tsakiyar Afirka ya yi shi zancen iri guda ne ya yi. Kuma diplomasiyan Faransa abin da ya shafi hulɗanta da Afirka ba a ga canji ba, wanda ya gada yanda sun kashi ma haka yake. France interest internet ke nan ba, duk inda anda interest din kuma makinta ne, inda tana da interest to sai ta fuddo shi. Wayoyi ne take dan yaya ne kuma za ta yi ta ƙara kuddo abin da take tsammani shine haƙin da cikin kasashen Afirka.
Domin wanke kasarsa daga zargin katsalandan a harkokin cikin gidan kasashen Afirka, shugaba Macron ya ce Faransa ba ta da ɓangaranci. Abinda mai fashin baki Mustapha Alasan ke cewa kalamai ne na neman wuri.
Dole ne Faransa ta tashi tsaye dan kare kasashe ka wasu China, ka wasu Russia, ka wasu Turkey, ka wasu India suna kawo hari a Afirka, musamman a kasashen da Faransa ta yi raino. Kuma in ka duba su wannan kasashen, kasashe ne wanda mulkin Faransa ne, kuma duka wannan kasashe wanda shi president din Faransa zai zuwa kayan kasashe ne masu dukiyar kasa. Ko dai yana so ya canza, akwai kamfanoni na Faransa din wanda har yanzu suna aiki da Afirka.
Wannan wata dama ce da masana ke ganin ya kamata shugabannin Afirka su yi amfani da ita don karawa nahiyar daraja da bakin fada a ji a sahun kasashen duniya.
Afirka lalle ya kamata ta sama canjin ma'amala, ta kara samu wasu masu hannu da shuni ta yi ma'amala da su. Kaga in aka kawo in kasashen suna da yawa, hanyoyin wanda za a samu dukiyar sai su zamanto suna da yawa, amma in kaga kasa guda ce to kaga akwai matsala.
Wannan rangadi da ke matsayin na 18 da shugaba Macron ke zuwa Afirka daga lokacin ɗarewarsa karaga a 2017 kawo yau, ya shafi Gabon da Congo Brazzaville da DRC Congo, wato Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Angola, dukkan su masu ɗimbin arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To an gaishe ka Sule Mumuni Barma. Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan dukkanin abubuwan da ke damunku. Lambar da za ku kira kuma ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555. Zan ƙara maimaitawa.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To wa muka samu daga jihar Niger.
Suna dai Alhaji Yahaya Muhammad mai tumba mai sujari kamar hukumar rafi a jihar Niger.
To Alhaji Yahaya, me ke tafe da kai da yammacin yau?
To da farko dai ina miƙa godiya a wannan tasha mai albarka wanda kuke babu dama muna faɗin ra'ayinmu, kuma kowa zartar zaman lafiya da ci gaba a ƙasar nan, sannan kuma kun babu cikakken labarai a kan zaben da ya gabata. Allah ya saka muku da haka. Ina so in kira da ɗan Najeriya zaɓe mai zuwa na gwamnoni zuwaya da ‘yan majalisa, da Allah a yi zaɓe lafiya a zama lafiya kamar yadda aka yi wannan mai. Kuma muna fata Allah ya bamu shugabanni na farin, Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kuma gama lafiya.
Amin.
Kuma mu bada goyon baya sosai domin tabbatar da zaman lafiya da gaba a ƙasar nan. Mu yi addu'a Allah ya bamu na farin. Na gode Alhaji Yahaya Muhammad mai tumba mai sujari.
To mun gode Alhaji Yahaya da alamu mun samu. Akwai wani akan layi daga jihar Kaduna, wake kan layi.
Kana magana da magajin ya ji alajin gabar karman koma da jihar Kaduna.
To malam magaji, me ke tafe da kai?
To ni ra'ayina akan wannan siyasa da aka yi, ina da kokarin yan adawa ne a kuri su da muƙaddara. A zo a gida ƙasa kaman da Ahmad Bola Tinubu ya kira.
To mun gode sosai malam magaji. Har yanzu dai daga jihar Kaduna, wake kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Malama barka da dare. Sunana Alhaji Musa Garu, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa, me ke tafe da kai a yau?
To abun da yake tafe da ni dangane da abubuwan da ya faru dangane da wannan harkar zaɓe da aka yi a Nigeria. To abin da nake so, ya kamata mu ba wa 'yan ƙasa shawara cewa wannan zaɓe da aka yi Allah baya kuskure. Kuma duk abin da ya faru sai mu dauki mai addu'a Allah ya sa ya zama alkhairi a gare mu. Da kuma wani magana yawace na magana kotu, ya kamata mutane su tsaya su lura a haɗa kai domin a haɗa kai ƙasar nan ta gyaru. Kuma ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sa gwani na ya ci zaɓen sanata ta Kaduna tsakiya Honorable Lawal Adamu Usman Mustala, ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya. Alhaji Musa Garu.
Mun gode Alhaji Musa Garu. Yanzu kuma sai jihar Sokoto. Wa muka samu daga jihar Sokoto? Wake kan layi daga Sokoto? Da alamu mun rasa wannan na jihar Sokoto.
Assalamu alaikum.
A yanzu dai muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wake kan layi.
Sunana Dayyabu Yakubu, wabura sai cikin kwamitin keshe.
To Alhaji Dayyabu, me ke tafe da kai?
To ina makiyar Najeriya addu'a Allah Ubangiji wanda za ta yi sun kai Allah ya sa shi ne alheri. Allah ya kawo musu ƙarshen wanga tashin hankali da ya sha musu kai.
Wanne ke na kake nufi tashin hankali da ya sha
musu? Zaɓen da an kai ma zaɓen Najeriya da an kai da an ka zaɓi Ahmad Bola Tinubu. Insha Allah ya za a zama alheri a kansu. Allah ya kawo musu kwanciyar hankali.
Amin. To mun gode sosai Alhaji Dayyabu. Yanzu kuma mun samu wani akan layi daga jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi?
Ina magana da Yusuf mai leda gwalalo a jihar Bauchi.
To Yusuf, me ke tafe da kai mana Yusuf?
Wato abinda nake so in kira mu kan al'ummar Najeriya, wannan al'amari dama muna roƙon Allah, Allah zaɓa mana abin da ya fi alkhairi.
Amin. Baya ga haka fa.
Ni dai jam'iyyar adawa.
Na'am.
Hello?
Muna sauraron ka.
Ni dai jam'iyyar adawa na zaɓa, amma tunda wannan shi ne ya fi alkhairi, Allah zaɓa mana mafi alkhairi, muna kira ga jama'a su ba wa wannan sabon shugaba haɗin kai. Allah sa ƙasar nan ta mutu samu shugaba.
Amin. Gode sosai. Wa alaikum assalam. Daga Bauchi kuma bari mu tafi Zaria. Wake kan layi a Zaria?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Braz, a dogara sabon garin Zaria a jihar Kaduna.
Me ke tafe da kai malam Ibrahim?
Alhamdulillah, ni ra'ayina shi ne na ji daɗi yanayi Bola Tinubu ya ce ‘yan adawa su zo tattauna da su a gani kamata a yi don a ci gaba da Najeriya. Wannan ba ƙaramin abu ne mai kyau ba wanda shi ainihin zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya a wannan lokacin. Kuma ina kira na?
Muna sauraron ka.
Kace ina da kyau su ɗan adawa ɗin nan su yi ƙoƙari su yarda da wannan abin da ya kawo cewa a je a tattauna ɗin a ga a yi ba ni shawara ko haɗa kai ga baki ɗaya, in zai ba su wani abu ne ma sai ba su wani abu saboda a ci gaba da Najeriya ta zama lafiya.
Wato ba ka ra'ayin duk wanda bai gamsu da sakamako ba ya je kotu? har yanzu dai muna tare da ku kuma muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Lambar da za ku kira ita ce 1 alama sai kun sa alamar ƙari 1 0 2 0 2 0 5 2 6 5 5. To da alamu mun samu wani daga jihar Katsina, wake kan layi daga Katsina.
Assalamu alaikum, sunana Umar Musa Lemo daga garin kuma Sandamu.
To Malam Umar, me kace, menene ra'ayinka?
Ra'ayina game da zaben da aka yi, ina kira ga 'yan Najeriya gaba ɗaya a kwantar da hankali a zuwa gwamnati gaba.
Muna sauraron ka.
Jami'an jama'a suka yi koke-koke, 'yan takara suka fi da samu nasara ba, suka fi zawo su yi haƙuri su je a tafi a ciyar da kaza a gaba. Da fatan kuma Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya na gaba.
Amin, mun gode sosai Malam Umar. To daga Katsina kuma bari mu koma jihar Taraba. Wa kuka samu daga jihar Taraba?
Abu Shalle Masaka.
Me ban ji sunan naka sosai ba?
Hamza Salim Masaka daga mutum zuwa gaba.
To Malam Hamza, me ke tafe da kai a yau?
Abin da yake kuke ne, Allah ya tuni ku ya rike mu tsakanin ka da Allah kamar da zuwari ya rike mu ake a kalan ku har ya gama mulki ba ya kamu na cin gaba.
Mun gode sosai Malam Hamza. Daga Taraba kuma bari mu koma jihar Kebbi. Wa muka samu daga jihar Kebbi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Bala na Buta daga nan Shanga local government Saminaka.
To me ke tafe da kai Malam Bala?
To alhamdulillah, mun gode ma Allah saboda duk abin da Ubangiji ya yi shi ne daidai. Mun gode ma Allah da wannan zaɓe, Allah shi ƙaddare shi kame bona sun hu shi ne alheri gare mu Najeriya.
To ga akwai gashi abokan hamayya suna kokari, suna sun garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon wannan zabe. Menene ra'ayinka game da wannan mataki da suka dauka?
To ni abin da ke ra'ayina, Najeriya har kasa ce mai yawa, sannan kuma wani takare-takare yana iya kawo abin da zai sa ya mutu a Najeriya. Don haka ni hakuri madauki ishara haka Allah ya so, Bola Ahmed shi ne shugabanmu, kuma ina wa mai girma sanata a Adamu Muhammad Aliyu, Allah ya yi samun daman lafi zaɓe, kuma ina wa Garba Yahaya sannan da Maidoke Azuri, Allah ya ba su ikon.
Mun gode sosai Malam Bala, kuma wannan shi ne kiranmu da za mu iya ɗauka daga yau. Sai kuma zuwa gobe idan Allah ya kai mu, mu sake ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Wasanni a taƙaice.
Kasancewar hanyar da ba a fara gani da wasannin a karuwar shekarar ba, tunda aka je hutu, amma shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Samuel Eto tsohon ɗan kwallon kafa ne a ƙasar, ya gudanar da taro da shugabannin kula-kula ɗin ƙasar ta Kamaru masu bugawa a Premier League na ƙasar, domin ganin yadda za a inganta wasannin tambola a faɗin ƙasar baki ɗaya. Shugaban ya yi wa kula-kula ɗin alƙawari a taron da ya gudanar cewa zai ninka su kudaden gudanar da Champions League a faɗin ƙasar Kamaru, waɗanda zai tattauna da kudaden za su tashi daga sefa miliyan 23 wanda ake ba wa kowace club zuwa sefa miliyon 48 a kowace shekara. Haka dalika shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya umarci ministan wasanni na ƙasar Muhammad Kondi da shugaban hukumar wannan kafa na ƙasar Kamaru FINCAFU Samuel Eto da su hanzarta wajen kafa wata kwamiti ta musamman wanda za su yi kula da filayen wasanni na kwallon kafa a faɗin ƙasar, wanda ƙasar ta Kamaru ta gina irin na zamani a ciki. Aka gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda ƙasar ta Kamaru ta haɗa a shekarar bara. Alhaji Habibu Inuwa tsohon ɗan kwallon kafa ne a ƙasar ta Kamaru ya yi mana ƙarin haske kan yadda shugaban ƙasar ya ce a haɗa wannan kwamiti ɗin.
Game da wannan waje, wani aiki ne da za su soma shi sun domi aka soma aiki da shekara 14 kenan da aka soma aiki har ta ƙari. Suwa suka rage kwamitin magana ainihin faransa, faransa ne suka gaba a wadannan kanajin nasu. Tunan duk aiki ne da za a yi wannan nambar zai tashi a miliyar 55. Kusurtar kanajin ta ɗauki aiki ƙarfi ana cikin aiki nawa aka ba su ma miliyar 42. Suna cikin aiki sai kudi ya ƙare suka tambaye gwamnati. Sai gwamnati suka ce a yanzu su ma suna da problem kudi. Aiki ya tsaya. I can't say. Akai kokari akai abin da akai a yawun da nan da kake gani a stade Paulien akai to maganan zanga ma nake ga amman nan maganan nan stade din bai kare ba aikin da ya saura yafi wanda akai aikin da ya saura yafi wanda akai dan so aikin da akai nan abin da kudin stade din ya ci miliyar 163 ya ce amma duk ba a gama ba kaji dalilin da ya sa ya fito buga hannu a kan tebur kenan
mahaɗin awal ƙarfa mujer amurka daga ƙasar
an gaishe ka Muhammad Awal. Yanzu kuma wannan ne kamu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana bin bahasin hukuncin da kotun koli ta yanke wanda ya bada umarnin a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun naira har zuwa ƙarshen shekarar nan. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi da ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayya Abubakar Malami, ya ce nan ba da jimawa ba za su bayyana matsayinsu kan wannan hukunci. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa takwarorinsa na India, Japan da Australia cewa ba za a zura ido ana kallon Rasha tana cin karanta babu baka ba a Ukraine. Mambobin kungiyar kasashe 4 da suka hada hadda Amurka sun gana ne a gefen taron kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G20 da ke gudana a New Delhi, inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makamin nukiliya ba. Jama'a a Girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a tarihin kasar, wanda ya yi sanadin mutuwar mutum akalla 57. Hakan na faruwa ne yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman mutanen da hadarin ya rutsa da su a yau Juma'a. A yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar na Athens da wasu birane a Girkar. Kazalika ƙungiyoyin ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin ƙasa. Wanda kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jirage a ƙasa a ranar da haɗarin ya auku ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin. Jami'an Amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a Tunisia suke kama 'yan adawa da wasu rahotanni da ke nuni da cewa kamun na da nasaba da tuntuɓar da wasu 'yan adawan ƙasa suka yi wa jami'an diflomasiyyar Amurka a Tunis. 'Yan adawan sun yi shelar a fito zanga-zanga a ranar Asabar, amma gwamnan Tunis babban birnin kasar ya ce ba zai ba da dama a yi gangamin ba.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu da ran yau. Sai kuma da gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da producermu Julie Lathers Question, sai injiniyarmu na yanzu Bob Burns. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'assalam.